بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاء شدق وتنزل قعدة hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ce daidai da 24 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano mun ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na ainihin wato babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 29 a cikin darussan da ke gudana a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata dai mun karanta wasu tambayoyi da malam ya ba mu amsar su waɗanda duk suna da alaƙa dai da wato zama da iyaye lafiya. Tambayar ita ce mahaifiya ce take neman ɗanta da ya bar aiki a wani gari ta buƙaci lallai sai dai ya dawo inda take da zama su zauna tare in ma sana'ar ce ko aiki ya yi an ya ce yana aiki ne wato a wani wuri ita kuma tana zaune ne a garin Riyadh shi kuma yana wajen Riyadh din da aka tabbukaci lallai sai dai ya dawo ya zama yana kusa da ita ko da yaushe ba ta so ya rabu da ita ya nisa da ita domin tana yawan yin rashin lafiya tana tsoron kada ya mutu baya kusa kada ta mutu baya kusa alhalin kuma ba ta so kuma Allah ta'ala ya fushi da shi tana kuka tana masa wannan maganar da aka sai ya kasa bacci to shine yayi tambaya to shine aka bashi amsa cewa yi wa iyaye biyayya wajibi ne akan da kuma yi musu da'a yana cikin al-ma'ruf sannan yayi iya bakin kokari ya ga cewa ya tallafi rayuwarsu ya kuma kyautata musu matukar ikonsa yayi kokarin yi musu magana mai taushi yayi kokarin gaya musu magana mai dadi wato kaman yanda kuma wannan wajibi ne da ya zama haka tsakaninsa da iyayensa to haka kuma fafutuka da neman abinda mutum zai rayu na arziki da abinci wannan shi ma wajibi ne da haka wajibai biyu sun hadu kenan yi wa iyaye biyayya da kyautata musu da faranta musu wajibi ne neman abinda mutum zai tsayar da rayuwarsa to shi ma wajibi ne to idan zai iya yiwa malai ke cewa mutum ya baro can din ya dawo ya ci gaba da aiki a nan wannan ba zai kawo masa cikas ko tsaiko a neman abincinsa ba to wannan zai fi kyau ya taso daga can din kamar yadda ta nema tunda dawowarsa nan ba zai kawo naƙasu a neman abincinsa ba to sai ya dawo ya ci gaba da zama da ita kuma ya ci gaba da fafutuka da nema wannan in zai zama abu ne mai sauki gare shi haka ya kamata idan kuma ya zamanto ba abu bane mai sauki kila aiki ne wanda yake na hukuma kuma can aka yi posting dinsa kuma bai da ikon ya dawo da kansa nan kuma kila ya bi hanyoyin da za a yi posting dinsa a dada shi gida hakan bai samu ba to sai malai yake cewa to ba daidai bane kuma ya ajiye aikinsa amma dai ya san ɗan dabaru da hikimomi na ainihin wato da zai dinga kokarin gaya mata dan ranta mata dadi wato kuma haka dai haka kuma yana ci gaba da neman yanda zai dawo din kuma ita yana kokarin kyautata mata wannan shine abin da zai ma'ana zai dinga ya rike aikin sa a can sannan ita kuma yayi ta kokarin yaga cewa ya faranta mata ya kyautata mata duk abin da take so ya dinga kokarin yi mata sannan in son samu ne ya dinga yawan dawowa akai akai ko da misali a ce yazo ya wuce ana gida in ya zo ran juma'a in yayi wuce ana ya sake komawa sai kuma wani da shi kuma yayi tambaya yace mahaifiyarsa mahaifinsa kai yana so ya dinga fita kasuwa su dinga zama tare da shi a shago ma'ana mahaifinsa dan kasuwa ne ko yana tafiye tafiye to sai ki buƙaci dan wato ɗansa ya zama tare da shi a kasuwa ko kuma ya zama tare da shi wajen tafiye tafiyen neman kuɗi kuma shi wannan dan karatu yake to ya abubuwan za su haɗu ga shi yaro yana karatu ko na jami'a ko wani abu mai kama da haka ko kuma ilimin addini ga kuma mahaifinsa yana neman su dinga tafiya kasuwa to anan ma sai aka ce ya kamata dan ya hada tsakanin kyawawan abubuwan nan guda biyu neman ilimin sa abu ne mai kyau bin babansa ci gaba da yin kasuwanci kamar yanda baban shi ya nema wannan abu ne mai kyau da haka ya ware lokacin zuwa neman ilimin sa ya kuma ware lokacin da zai bi mahaifinsa kasuwa dan su dinga yin kasuwanci wannan in yayi haka ya hada wato ya hada bainal husna yayi kyawawan abubuwa guda biyu ya hada guri guda wannan shine abin da ya kamata idan kuma baban ya doge akan tilas sai fa ya aje sai dai ya aje karatun ya zo ya shagaltu da kasuwanci to ba zai masa da'a ba kuma in bai masa da'a ba bai saba masa ba domin zai iya hada abubuwan guda biyu amma mahaifin ya dage akan sai dai ya aje karatu gaba daya ya zo tafi kasuwa tunda zai iya hada ya je karatun ya dawo ya tafi kasuwa wannan shine abin da ya kamata mahaifin ya yarda da shi to sannan mun karanta tambayar wanda shi ma mahaifinsa ya nemi ya taimaka masa ko kafinta ne ko tela ne ko kuma ainihin wato burkila ne ya buƙaci ko mai yin walda ne sana'o'i irin waɗannan ya nemi ya zo gurin sana'a sai ya dinga taimaka masa ya dinga kama masa aiki kuma wannan shi zai cutar da shi a karatunsa na jami'a yana jami'a sannan babansa shi kuma ya buƙaci ya dinga zuwa wurinsa wajen aiki to wanne zai gabatar a ciki to nan ma in kun tuna mun tattauna game da yanda mutum zai tattara abubuwan nan guda biyu kuma har aka ce wajibi ne ma uban ya karan ya koyar da ɗansa sana'a to in karatun jami'a ilimin sana'a ne kaga kaman wajibin uban ne ɗan yake yi da kamata ya karfafe shi in ma ba shi da halin biyan kuɗin registration da sauran ɗawainiya irin ta karatu shi baban ya yi kokari ya bayar dan ɗan ya ci gaba domin ilimin sana'a ne bai kuma kamata uba ya hana ɗansa ilimin sana'a ba da haka tunda karatun jami'an nan yana yi ne dan ya samu takardar certificate shaida wadda za ta ba shi dama ya shiga a dama da shi wajen gurabin ayyuka na daban-daban ko na jiha ko na tarayya to wannan kamata ya ce wajibi ne uban ya taimaka wa ɗansa akan wannan ya kuma dinga kokarin taimaka masa ta hanyar financial support wato ta hanyar kuɗi dan ya ga cewa ɗan nasa ya yi karatu to sai kuma tambaya ta kusan ƙarshe da muka karanta shin yana halatta wato uba ya hana ɗansa zuwa aikin hajji na taɗawu'i ba na farilla ba na farilla kam dama ba shi da ikon ɗansa ya samu damar zuwa yin aikin hajji na farilla ya hana shi amma ana magana akan aikin hajji na taɗawu'i shin uba zai iya cewa ɗansa ba zai je aikin hajji na taɗawu'i ba to anan idan na taɗawu'i ne uba yana da ikon ya hana ɗansa in har zai iya hana shi zuwa jihadi domin zuwa jihadi fardu kifaya ne kuma an ce uba zai iya hana ɗansa ya aiwo da je jihadi to in har yana da wannan damar to min babu aula a ce zai je aikin yin aikin taɗawu'i kaman aikin hajji na taɗawu'i ya ce ya hana shi to malamai sun tattauna game da wannan shi ma kamar yadda duk a darasin da ya gabata mun tattauna da haka za mu tashi wata tambayar ita ma wadda mun karanta tambayar sai muka tsaya a nan qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walidatuhu tamna'uhu min qiyadati as-sayyara khawfan 'alayhi min al-hawadith mahaifiyarsa ce ta hana shi tuka mota saboda tsoron kada ya je hatsari, saboda tsoron abubuwan da ke faruwa da abubuwan hawa ko tuki, kamar dai hatsarin kenan ko, tana tsoron kada ya je hatsari, ba ta so ya mutu. Yaqulu sa'il ko as-su'al, tambayar tana cewa ko me tambayar yana cewa, walidati tuwfiyat mundu akthara min amain, yace mahaifiyarsa ta rasu sama da shekara biyu. Wa ana ladayya raghbatun, yace ni kuma ina da sha'awa, an ata'allama qiyadatu sayyara, in koyi tuka mota, li'annani bihajatin shadidatin ilaiha, saboda ina da bukata mai tsanani game da mallakar mota, dan sabgogin da nake da su akwai bukatar mota kuma bukatar mai tsanani, da haka sai nake kokarin in koyi motar. To amma kuma mahaifiyata, liqada'i hawaiji, dan in biya bukatuna, wa ashigali da shagulgulana, lakinnaha rafadat, sai dai mahaifiyata ta yi watsi da koyan motar tawa, qabala wafati, haka kafin ta rasu ta yi watsi da an aquma bi qiyadati sayyara, ta ce ita ba ta yadda in tuka mota ba, sai dai na iya shiga motar haya ko in shiga wani ya tuka ni, amma ni ba ta yadda in tuka mota ba. Khawfan alayya min hawadithiha, wai saboda tsoron irin abubuwan da suke faruwa da ainihin wato tuka mota, ma'ana hatsari kenan. Wa qad sa'alatni billahi an aturukaha, kuma ta hada ni da Allah, ta ce in bar maganar tuka mota, an aturukaha, in bar mota, wala aquma bi qiyadatiha, kar ma in ce zan ja mota, ma'ana zan tuka mota. Fa hal yajuzu li qiyadatu sayyara, shekara ta biyu yanzu da rasuwa, shin yana iya halatta gare ni in tuka mota? Wala yu'tabaru min al-uquq, kaji fa iya yaya masu biyayya, ta ma rasu da shekara biyu, amma yazo yana fatawa cewa to shi dai ga yanayin sa, yana da matsananciyar bukatar a ce yana tuka mota, saboda al'amuran sa na neman abinci da kai koman sa duk yana da alaka da mota, shagulgulan sa suna da alaka da mota, amma ga baba sa ta ce kada ya tuka, kuma kan ta rasu ma ta hada shi da Allah cewa kada ya tuka mota. To shine yake cewa yanzu yana halatta ya tuka mota tunda ba ta raye, wala yu'tabaru min al-uquq, kuma ba za a sa shi cikin masu saba iyaye ba. Al-jawab, ga amsa da aka bashi, da'atul ummi wajiba, yi wa uwa biyayya wajibi ne, wa tarku qiyadati sayyara, barin tuka motar ka, tahqiqul li ragabatiha, ka tabbatar da bukatarta, ma'ana idan ka hana ta, wato idan ka tuka mota, to kaman baka tabbatar da abin da take bukata ba, da haka tunda yi mata biyayya wajibi ne, barin tuka motar ka, to wannan kuma tahqiqun li ragabatiha, wannan kamar ka sake tabbatar da bukatarta, wa rifqun biha, kuma ka tausaya mata, domin ita ma tausayinka ne da jin kai gare ka yasa ba ta son ka tuka mota, saboda ba ta son wani abu da ke faruwa da mutane masu tuka mota ya same ka, ta kai ma ya kamata ka tausaya mata akan haka. Wa huwa min albirri, kuma in ka ki tuka mota sai dai a tuka ka, wannan yana daga cikin yi mata biyayya. Walakin, sai dai ma dama anna walida taka tuwfiyat, matakar yanzu mahaifiyar taka ta rasu, wa maslahataka, har yanzu kuma maslahaka ta tadallabu qiyadatu sayyara, tana neman maslahaka, tana bukatar tuka mota, fanarju, muna fata Allah haraja alaika, baka da wani laifi fi ta'allumi qiyadatu sayyara, wajen koyan tuka mota din, li'anna ta'assura walidatika innama hiya fi hayatiha, domin tasirantuwa da mahaifiyarka za ta yi in ka tuka mota tana raye, to wannan shine ake tunanin za ta tasirantu, innama ko li'anna ta'assura walidatika, domin tasirin mahaifiyarka innama huwa fi hayatiha, in tana raye ne yanzu tunda ta rasu, kuma lalle har yanzu kana nan akan bakanka na maslahaka tana da alaka da tuka mota, mallai yake cewa ba ma ganin wani laifi idan har ka tuka mota tunda mahaifiyar ta ka tara su, ka koma cikin fatawar lajnatul daima, wannan malaman lajnatul fatwa su suka bashi wannan fatawa cewa babu laifi, suna kyautata wato zatan insha Allah babu laifi idan ya tuka tunda ba ta raye. Walidahu yatadakhalani fi shu'uni tarbiyati auladihi, fa madha yaf'al,
mai tambaya ta gaba yace iyayensa suna tsoma masa baki cikin sha'anin tarbiyyar iyayensa shi yaya zai yi musamman irin kaka din nan yaro ya laifi sai kakka kuskura in ka taba shi ranka sai ya baci ga yaro yayi laifi kuma suna kusa da shi da haka shi ma yaro ga yana ta sangarce a lokaci yana ta tabara in ya ga yana kusa da su ko kuma ga laifin ya kamata a hore shi ko a hukunta shi amma su tsaya su ce ba za a yi ba to shine yake cewa iyayensa suna tsoma masa baki suna sa wato suna shiga cikin sha'anin tarbiyyar iyayensa yaya zai yi ya kul ga tambayar tasa da yake cewa madha af'alu me ya kamata na yi idza kana alwalidani idan iyaye na sun kasance min man yatadakhalu fi shu'uni tarbiyatil aulad suna daga cikin iyayen da suke tsoma baki da sa kansu cikin sha'anin tarbiyar yaya faqad adlubu matalan misali na nemi min ibni na nemi dana adaman naumi mubakkiran na hana dana bacci da wuri li'annahu qad yastayqidhu bil layli saboda in ya kwanta da wuri to sai ya farka da dare wa yahrimuni min an-nawm kuma ni kuma sai ya hana ni bacci azan irin yan kananan yaran nan ana yin sallar magariba wani za ka ko abinci baya ci wani kuma da ya ci abinci anan zai kife to in ya fara bacci kuma karfe 3 dare sai ka ji shi kuma ya gama baccin sa to sai ka kuma sai ya zo ya ta ko ya ta karatu ko ya ta wake-wake ko ya zo ya ta dukan ka ko haka ne ko kawai in ya ga ka ki tashi ya ce fitsari yake ji ko ya matsa ma ya ce ruwa zai sha ko ya ce zai bayan gari kaga zai bayan gari dan kai ya sake shi a cikin wando kaga zaka tashi to yace in ya kwanta da wuri to kuma zai tashi da wuri kuma in ya tashi da wuri ni sai ya hana ni bacci to shine sai na hana shi bacci da wuri in yazo sai a ce dan yi masa wasu abubuwa zai kwanta ya tashi kar ka kwanta har sai dan lokaci ya ja bayan sallar isha ko zuwa tara sai a ce ya kwanta shine zai sa yayi baccin har zuwa lokacin asuba kowa ma ya samu bacci lakinnahu ma to iyayen suna nan sai dai su kuma iyayen ya amurani an atrukahu wa sha'anahu sai su ce in rabu da shi in zan hana shi bacci sai su ce in rabu da shi fa mal hukumu huna to menene hukunci anan wa hal bi imkani tarbiyatubni bi dariqati lati ara shin ina da damar in tarbiyanci dana ta irin hanyar da ni nake ganin ta dace dalama annaha muwafiqatul lishar matikar dai yanda nake so in tarbiyantar da dan nawa ya dace da shari'a bai saba wa shari'a ba aljawab ga amsar da fatwa wato malaman lajnatul fatwa suka bashi da'atul walidaini wajiba duk da cewa kai ma ka kai manzalin kai aure haka ya fi aya to ana tunatar da kai fa biyayyar iyaye ba wajibi ce malam ya amura bi ma'asiyatin matakar umarnin da suka yi maka ba saban Allah bane au bima fihi mashaqqatun ko kuma umarnin da suka baka akwai wahala mai tsanani a ciki kharijatun anil ada kuma wahala ta wuce al'ada ba irin wanda aka saba dauka bace ba wahala bace irin wanda mutum yake iya jure mata wa amma ikhtilafuka ma'a walidayka fi tarbiyati abna'ika amma sabanin da kake samu tsakaninka da iyayenka wajen tarbiyar iyayenka kace ga yanda zaka yi su ce su kuma ba su yarda ba ga yanda zaka yi wa iyayen naka fanzur sai ka duba fi zalika game da haka fa in amaraka bima fihi ma'asiya idan suka umarce ka da abin da yake saban Allah ne yaran nan ka kyale shi haka kai kuma Allah zai tuhume ka ya caje ka da bakai ku anfusakum wa ahlikum nara ba saboda abin da yake yi din saban Allah ne yaran kuma kana so ka tankwara shi tun yana karami ka hana shi su kuma irin kaunar jika su zo su yi maka kai ma karfa karfa su ce lalle lalle ka kyale yaran aw bima yatabayyanu anna fihi dararan alayka ko kuma abinda dan nan naka yake yi ya bayyana a cikin sa akwai cutuwa gare ka aw alaihim ko akan su kansu iyayen naka aw amaraka bima fihi mashaqqatun alayka ko kuma iyayen naka suka umarce ka da abinda yake akwai matsananciyar wahala akan ka aw alaihim ko akan su fa fi kulli hadhihi alahwal to duk a cikin waɗannan halayyar guda uku la tajibu da'a, biyayya ba ta wajaba. Abubuwa ne guda uku, na farko in suka umarce ka da abin da yake saban Allah, na biyu in suka umarce ka ga abin da a cikin sa akwai cutarwa gare ka ko a kansu, na uku in suka umarce ka da abin da yake kai mai wahala ne, kuma wahalar matsananciyar da ba za ka iya dauka ba, ko kuma su wahalarwa ne a kansu, to waɗannan halayen guda uku ba wajibi bane kai musu da'a. Dama ai la da'a ta li makhluqin fi ma'siyatin khaliq, wancan na farkon tunda akwai sabo ba za ka yi musu biyayya ba, sai dai za ka kyautata musu, za ka faɗa musu magana mai daɗi. Na biyun shi ma tunda za ka cutu in kai, to kuma ai wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ba za ka jefa kanka halaka ba, to nan ma ba za ka yi musu biyayya ba, kuma za ka ci gaba da mu'amalanta su da wato mu'amala mai kyau. Ko kuma suka dora maka suka umarce ka da abin da yake akwai matsananciyar wahala irin wadda a al'adance mutum baya iya dauke ta, ko a kanka ko a kansu, to shi ma wannan kana da damar ka yin wannan abin da suka umarce ka, kuma baya cikin abin da za a ce ka saba musu. Wala ya'ani zalika, amma fa wannan baya nufin raddu amrihima bi fajajatin, wato baya nufin kai musu ka kiyin umar, ka kibin umarnin su, kai raddin umarnin su bi fajajatin da danyantaka, kar ka nuna kai gabo. An fahimta shine fajaja, rashin nuna, ka nuna har yanzu danye ne kai baka nuna ba, gashi ka kai har kai ma ka haifi yaya da ya kamata ka ƙara sallama wa iyayenka, ka kuma ƙara gane girman su da matsayin su da ainihin wato falalar su akanka, amma har yanzu danye ne kai baka nuna ba, duk da ba za ka yi musu biyayya ba, amma kai baka san irin dabaru da hikimomin da ya kamata ka yi musu ta yanda zai zama to hankalin su ya kwanta ba, da kar kuma ka yi musu raddi na wannan umarnin da suka baka bi fajajatin da danyantaka ko rashin nuna, wa gilzatin da kaushin wato ka kausar magana, walakin bin rifki, sai dai ba za ka bi su ba, ba za ka yi musu da'a ba, amma ta hanya wadda take bin rifki akwai sauki, ta hanyar wato tausasawa, wa husnul kalam da kyakkyawar magana, wa tahashi izharil mukhalafati amamahuma, da kuma hattara da bayyanar da saba musu a gabansu, ma amkana, matukar hakan zai yi. In suka ce a kulka da ke shi dan yayi kaza kyale shi, sai ka ce to shi ke ba komai, sai za ka raka shi makaranta, ko za ku tafi wani waje, ko a kan abin hawa, ko a mota, ka rike maka kunne, wato kai kaza, sai kai masa hukunci ba a gabansu, ka ce kuma saura ka gaya musu, tamu da kai in ka gaya musu. An fahimta, kai masa horo abin nan, an fahimta ko, kaga ba a gaban su bane ba za su san me ya faru ba, kuma ka ja masa kunne kada ya fada. Ina fata an gane. To wannan ka kiyayi kuma saba musu a gaban su su fahimci, karka dake shi, nace karka dake shi, kawai ka tashi ka dake shi, to yanzu illa wuka ka daba kanka, me kake koya shi dan da ka daka a gaban sa, yana jin babanka yana a'a, karka duke shi, karka duke shi, ko babanka tana a hir, karka dake yaron nan, kuma ka tashi ka je ka dake shi, lalle kan ka huce, kuma kana ganin tarbiya kake, amma kuma wace irin tarbiya kake bayan ka, da aka tunda ba sa so, to zaka tausasa musu magana, kuma ka gaya musu illar barin yaron haka, in ya kangare kai ba za ka ji dadi ba, su ma ba za su ji dadi ba, su fahimci cewa ba kiyayya bace ba takura bace, duk da cewa duk abin in dai kana gaban su, to za su ce kun fiye matsa yaron, ko da yaushe duk abin da kai zai ka ce ku haka aka yi muku, kun hana yaro sakewa, wani lokaci wa ce duk yaro ya shi na ya lalace saboda musifar da kuke masa, ko mun duk wanda yake da yake tarbiya in dai yana da yaya kuma a gaban iyayensa yake, zaka dinga jin ana haka. An fahimta, to saboda kai gashi kana kula, kuma su zamanin da suka tarbiyance ka ba irin zamanin da kai yanzu ka samu naka yaran bane. An fahimta, irin kiriniyar da kai yanzu, irin yaran yanzu ba irin wannan kiriniyar suke ba, to ka kai ka san irin zamanin da kake ciki da irin hanyoyin da ya kamata ka tarbiyanci yaranka dan ainihin wato su zamto mutane na gari. To amma su iyayen sai su ga akwai takura, akwai matsaya yaro, an hana shi kaza da sauransu, to a irin wannan sai ka gaya musu magana mai dadi, amma in ba a gaban su ba kuma sai ka tsawaci yaro, ka kuma ladabtar da shi yanda zai zama mutum. An fahimci wannan? Wa in kana amruhuma yakhlu min khaslatin min tilka al-khisal al-thalatha, idan ku umarnin da iyaye suka yi maka game da tsawatar da kai na karka hukunta ɗanka, to wannan umarnin da suka yi maka daga cikin irin umarni ne da ya kubuta ya fita daga ɗaya daga cikin ɗabi'un can guda uku fa innahu tajibu da'atu ma to yi musu da'a wajibi umarnin da suka yi maka bai saba wa Allah ba umarnin da suka yi maka babu wata cutar da kai da zai ko cutar da yaron ko su kansu umarnin da suka yi maka babu wata wahala da ta wuce wanda zaka iya dauka akan ka ko akan su to tunda babu ɗayan abubuwan nan guda uku in suka umarce ka ba saban Allah cikin umarnin koda kai ba haka kake so kai ba ba kuma wannan hanyar kake so ka bi wajen tarbiyyar iyayenka ba to wajibi ne kai wa iyayenka biyayya ai baka kai su lissafi ba ba kai su hangen nesa ba shekarun su sun dara naka hangen nesa da tajriba ta rayuwa sun goge sun fika gogewa dan haka suna ganin bin wannan hanyar ba lalle bane ka bulle zaka sabar wa yaro da wani abu wanda kuma ba zaka ji dadin tankwara shi ba nan gaba kila suna da hangen da baka da shi tunda umarnin da suka yi ma bai ci karo da wayancin halayen guda uku ba to wajibi ne kai musu da'a duk da cewa danka ala tuhibbu an yudi akabun ala tuhibbu an yudi ak an yudi akabun kabunuk an gane ko ma'ana kai baka son danka ya bika tunda abinda suka tsawace ka akan dan naka ba saban Allah bane to kai baka son danka ya bika shine ma'ana ala tuhibbu an yudi aka ibnuk an gane ko fadunaka walidaika wallahi kai hatara ka bi iyayenka ga wa'annan shine fadunaka kallazumci iyayenka fa da ihuma kai musu da'a ma damar kana so kai ma iyayenka su yi maka da'a matukar kana son iyayenka su kula da kai matukar kana son iyayenka su zamto tare da kai su dinga faranta maka kar su dinga kuntata ma suna sa maka bakin ciki a rayuwarka to wallahi kai hattara da naka iyayenka kyautata musu fa innal birra dainun domin biyayya ga iyaye bashi ce ka bi abika ka saba ka jira lokacin ka kai ba na fata an gane wannan shine fa innal birra biyayyan nan dainun bashi ce ba biyan da zaka yi ka saba wa naka iyayen ba muzurai ba in idan ka fa zazzagowa yake yi saboda sabar zazzarewa yara ido wallahi sai sun saba maka ai hanyar da ba za ka wahala ba wajen tarbiyyar iyayenka kakka wahala da iyayenka wallahi in ka wahal da su Allah sai iyayenka sun wahalshe ka kuma la'alla irin nau'in wahalar wanda iyayenka za su yi maka sai ya ninka irin wahalar wanda kai wa iyayenka da aka wannan mutum ya kula da wannan ya kuma yi hattara shi wal uquqa kadhalika haka saba wa iyaye bashi ka gaggaya musu magana ka jira naka lokacin ka saba umarnin su jira naka lokacin kai musu gunguni jira lokacin ka ka fifita iyalanka akan su jira lokacin ka duk wayannan abubuwan bashi wajtahid fi rifqi bi walidayk kai iya bakin kokarin ka wajen tausasawa wajen mu'amalantar iyayenka wattaladufu bihima da tausasa musu wa ikramihima da mutunta su wa izhari birrihima da bayyanar da biyayya gare su ala qadri istida'ati ka gurgurdan ikonka kai iya iyawarka sai abin da yafi karfin ikonka amma in dai iyayenka ne duk abin da ya kamata kai musu na farantawa da kyautatawa da dadadawa iya gurgurdan ikonka kai musu na'am 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 a'a shi ma za ka ga cewa yana tambaya ne cewa yanzu misali sai kake so ka sa ƴaƴanka a makaranta wanda take akwai tarbiyya akwai karatun addini akwai kaza akwai kaza saboda makarantun da ke kusa da kai ko babu tarbiyya ko ba na musulmi bane in kuma na addini ne kana ganin hadda kake so ɗanka yayi su kuma makarantun kusa da ku ba a yin tahfiz ba a hadda inda kake so ka kai shi kuma yayi nisa sai su kuma suka ce yayi nisa ba sa so ka kai shi to magana dai duk iri ɗaya ce magana ce ta kai ta kokarin fahimtar da su ba su fahimta ba to shikenan ka cigaba da lallaba suka nuna cewa ba za ka kai su nesan ba sai ka cigaba da sacin ka cigaba da lalibar makarantar da take kusa wanda tabbata kai waccan nisan ba wanda kake harintin da tayi nisa to dan samu wata koda ita ma mai nisan ce bata kai waccan nisan ba kaga ka dan rago sai ka ce to hajiya an samu ku kuma alhaji mun samu wata makaranta wannan bata kai waccan nisa ba tunda kun ce can tayi nisa ina fata an gane tunda kuma so kake yaranka ka su tashi da tarbiya mai kyau da kaza kaza makarantun kusa kuma ba su da tarbiya yaranka in ya shiga ma zai gurbace to yanzu kaga anan ba za ka yi musu biyayya ba kuma ba za ka saba musu ba sai ka ce to aka duba wata makaranta kusa ka sa su shikenan in ka kai su ka ce to sai ka ga yawa yaranka kuma ga ya baba su cewa to magana na zamu kai makarantar da ta dace amma ba sai mutanen gida sun ji ba za a iya wannan dabara ana kai yaran ba lalle su san ina ake kai su ba in uwa ce dan dama uwa yawanci ta tafi wannan tunda fiye da uba shi uba za ka ga wani lokaci tunda yana fita yana da abin da haka yana da wata fahimta da su iyaye mata ba su da ita to za ka ga shi ne da wuya ku kai rana da ku kai ruwa rana da shi akan irin wannan to da haka ko da shi din ne yake da wannan tunda babun ku zai ga ina ake kai yaran ba shikenan kawai sai a ce masa to sai a duba makarantar da ta dace a kai su ina fata an gane hal yudi'u walidatahu fima tumlihi alaihi min awamirin tata'allaqu bi tijarati to ga wata tambayar shin da zai yi wa mahaifiyarsa biyayya cikin abin da take masa shufta na umarnin da yake da alaka da kasuwancin sa ita tana cikin gida ba yar kasuwa ba sai ta ce lalle lalle sai ka bar kasuwanci iri kaza ko kuma dawana dawana bana son ku dinga hulɗo din kasuwanci sai dai ku yi dawana dawana kila wayanda take gani kaman a suffa mutanen kirki kai kai mu'amala da su ma cuta ne sun haince ka to sai ta ce ba ta son kai dawana dawana take so kai shin wannan abin da ya shafi harkokin kasuwancin ka shin zai wato wajibi ne idan mahaifiyarka ta ce ta shigo ciki kuma za ta dinga yi maka umarni da hani a ciki wajibi ne kai mata da'a نشتغل في امور التجاره والبيع والشراء mai tambaye yace mu mutane ne da muna shagaltuwa cikin al'amuran kasuwanci saye da sayarwa wal walidatu ya salam wal walidatu tamna'una min muzawalati ba'd al a'mal amma mahaifiya tana hana mu wato mu'amalantar ko mubasharantar ma'ana cuɗanyar wasu ayyuka ko wasu nau'o'in kasuwanci wata kulu masalan misali sai ta ce shariku fulanan minan nas ku yi haɗin gwiwa da wani cikin mutane wala tushariku al-akhara sai ta ce amma wani da wani bana son ku yi wannan haɗin gwiwa kuna so ku yi wani kamfani ko kuna so ku yi wata sana'a ku yi haɗin gwiwa ita sai ta yi selecting ɗin wasu mutane ta ce da su za ku yi musharaka da su za ku yi kasuwanci ba ta so ku yi dawane dawane wahiya la ta'lamu umura al-bay'i wa shira kuma ga ta ba ta da ilimi game da saye da sayarwa ba ta san al'amuran ciniki ba awun nasa ko ba ta san mutane ba wa mu'amalatihim da irin mu'amalolinsu kai da kake shiga harkoki irin wannan kai ka san yanayin mutane wani zai zo ya dinga gaishe ta yana ka san akwai irin wannan kullun a mutumin kirki sai ya dinga zuwa yana gaishe ta kuma yana dan kawo mata goro in tana cin goro ko ya dan dinga kawo mata kaza sai ta kuma sai ya ce hajiya ai so nake da Allah ai wa alhaji magana ya dan dinga bani kaya kuma kila kafin yayi wannan kamun kafar ka bashi kaya ya cinye ka bashi kaya ya haince ka an fahimta to ita kuma tana cikin gida sai ta dinga ganin wani in duk bayanin da zaka yi ta ce wani mutumin yaran arziki yaran kirki an fahimta to ya zaka yi da irin wayannan abubuwa ita ga ta tana cikin gida ba ta san harkokin kasuwanci ba ga ta tana cikin gida ba ta san mu'amalolin mutane yanda suke ba ta san kuma yanda mutane suka zama ba yanzu fa hal nudi'uha fi zalika tambaya ta shin zami mata da'a a cikin hakan ta shigo dumu-dumu cikin harkokin kasuwancin mu am nukhalifuha ko za mu iya saba mata tunda kamar muna ganin ba abinda take da ilimi bane akai wa hal idza khalafnaha shin idan mun saba mata nu'tabaru aqina za a dauke mu a matsayin masu saba wa iyaye tambayar mu ce aljawab amsa ma kana min amrikum abinda ya shafi al'amarinku ya ta'allaqu bil mubahat wanda yake da alaka da abinda babu halal babu haram a cikin sa mubahi ne wal umuril adiyat da al'amura na al'ada allati tudrikuna maslahata wanda ku kuke iya riskar maslahar wannan abin ku kuka san amfanin abin wa walidatukum mahaifiyarku la tudriku zalika bata san haka ba wa ma la yatarattabu ala ad-dukhul fiha da abinda ba ta da masaniya game da abinda ke tattare da shigarta cikin irin wannan mu'amalar bata san in ta shiga cikin wannan mu'amalar kuma kuka yi mata biyayya to durkushewa za a yi dakwance uwa kwance za a yi an gane ko wata'amuli biha min masaliha wata'amuli biha da mu'amala da ita min masaliha na abin da ya shafi masalahohin rayuwarku la yalzamukum ta'atuha fiha to irin abin da ya shafi masalahar rayuwarku abinda wato bata san illa shigarta cikin sa ba abinda ba ta da masaniya akai to ba lalle bane sai kun yi mata da'a akan sa domin kai ka san cewa wannan hanyoyin da take so a bi shawarwarin da take so a bayar in an bi su babu fita in an bi su ba za a bulle ba in an bi su to gaskiyar al'amari zai lalace ta barbare wala takununa aqin laha kuma in kun yi haka ba za ku zamto a sa ku a cikin masu saba mata ba bi mukhalafatikum laha saboda saba mata da kuka yi fi zalika akan haka li umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa antum a'lamu bi umuri dunyakum manzon Allah shi ma baya tsoma mutane game da al'amarin duniyar su in an zo irin wanda aka ce a yace ayi kaza suka ce to ai amma kin Allah in an yi kaza ba haka kaza zai faru ai ga abin da yafi sai ya ce antum a'lamu bi dunyakum ku kuka fi ni sanin al'amarin duniya sha'anin duniyar nan taku to dan haka kai ma anta a'lamu bi dunyaka min ummika kafu mahaifiyarka sanin yanda kasuwa take tafiya da yanda al'amuran kasuwanci ya juya to dan haka in ka ce za ka bi ta a umarnin da suke bayarwa kai ka san cewa a cikin kasuwancin ba za a fita ba to yanzu anan antum a'lamu bi dunyaku an gane ku kuka fi sanin hanyoyin da kuke kurdawa ku shiga ku fita game da al'amarin duniyarku kun san an shiga kaza ba fita in an shiga kaza za a fita a harkokinku to ku kuka fi sanin haka wannan hadithin na Muslim ne hadithi na 2363 إذا كان الوالد يعاني من مرض عقلي فهل تجب طاعته فيما يأمر به ga wata tambayar idan mahaifi yana fama da rashin lafiya ta tabin hankali shin wajibi ne yi masa da'a cikin abin da ya umarni da shi aljawabu amsa idha kana ma ya'muru bihi abathan aw darran fala talzamu da'atuhu fi zalika balla tajuzu idan ya zamto uba yana da larurar tabin hankali to abinda ya umarci da in ya zamanto kawai wargi ne da wasa ba wani abu bane mai muhimmanci in ka saurara sai ka ji kamar wani shirme ne dai alamun dai wannan larurar ce ta tabin hankali aw darran ko ya umarci dan sa da abinda yake zai cutar da shi fahal talzamu da'atuhu fi zalika fala talzamu da'atuhu fi zalika yi masa biyayya akan haka ba lalle bane balla ya juzu bal ma baya halata ya umarci da abin da yake bata lokaci ne shiriri ta ce ba wani abu bane mai fa'ida ko kuma yayi umarni da abin da yake cutarwa ne to wannan baya halata a bi shi ba za a yi masa da'a wa min usulish shar'i al-muqarrara yana daga cikin ka'idojin shari'ar musulunci tabbatattu al-muttafaqi alaiha wanda malamai musulunci suka hadu akai annahu la yahillu li muslimin bai halatta ga musulmi an yi dakhila darar ala muslimin ya shigar da cutarwa ga wani musulmi bai halatta ka cutar da dan uwanka musulmi ka sawa'un kana ala nafsi sawa'un ko kanka ne bai halatta ka cutar da kanka ba karka ce to ai kanka ka cutar ina ruwanku sai a ce kai da kaya mallakar ruya ne da kai din da duk abin da kake da shi duk property din Allah ne haka baka mallaka kanka da haka ba za ka yi tasarrufi da dukiyar ka yanda kaga dama ai magana ka ce ai kudin ku konawa ba za ka yi tasarrufi ka ce a an kai kaza fa za ka cuce ce na roƙo ku ka cutu ko ni sai a gaya maka Allah bai yadda ka cutar da kanka ba domin kai din property din Allah ne abinda ka mallaka property din Allah ne ina fata an gane to idan haka bai halatta mutun yayi cutar da kansa fa inna yadahu laysa mutlaqat at-tasarrufi fi nafsihi domin hannunsa ba a bashi dama sakakkiyar dama na yayi tasarrufi akan kansa ba min gairi iznis shari'i ba tare da iznin shari'a ba aw ala gairihi ko kuma yayi tasarrufi a haƙƙin waninsa fala yahillu lahu an yadurra bi muslimin bai halatta gare shi ya cutar da wani mutum musulmi wannan shine kaidar musulunci kowane musulmi yana da wannan alfarma kada dan uwansa ya cutar da shi dan haka babansa ma yana ciki tunda babansa koda yana da hankali ya umarce shi abinda zai cuta an ce kai yayi ballanta na babansa yana da larurar tabin hankali wa min al adillati al mashhurati al zahira yana daga dalilai da suke shahararru kuma na zahiri fi zalika akan haka hadith ibn abbas radiyallahu anhuma hadithan abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darara wala dirar ba cuta babu cutarwa la darara wala dirar hadisi ne na ibn majah hadisi na 2341 imam ahmad ma ya ruwaito shi hadisi na 2865 shek nasiruddin albani ya inganta shi bi duruqihi duba da hanyoyin da hadisin yazo wayunzar ko wayunzur me karatu ya duba jami'ul ulumi wal hikam wato na ibn rajab al-hanbali jami'ul ulumi wal hikam mujalladi na biyu shafi na 207 zuwa 210 zai ga takharijin da ibn rajab al-hanbali yayi wa wannan hadithin a cikin jami'ul ulumi wal hikam sharhi ne na 40 nawawi wa bina'an ala zalika an-nazar al-muqarradi fi ash-shari'a duba da wannan ka'ida tabbatacciya a shari'a cewa karka cutar kar a cuce ka yuqalu to a karkashin ta ake cewa yuqalu a karkashin ta ake cewa inna da'atul walidain mimma tushra'u حيث لا تجلب هذه الطاعه ضررا عليهما او على غيرهما للي يو اوا دا اوبا طاعه بييا انما تشرع ان شر انتاني حيث لا تجلب هذه الطاعه الوكاشين دا ايتا wannan biyayyar ba za ta jawo dararan cutarwa ba alaihima akan su aw ala gairihima ko akan wanin su lalle yiwa iyaye biyayya wajibi ne amma kar ya zama to wannan biyayya ta jawo wata cutarwa ga iyayen ko ta jawo cutarwa ga wanin su kaman yaya za fata an gane da aka koda sun ce ayi musu abu kaza sai zama wannan abun in kai musu cutarwa ne gare su to ba za ka yi musu da'a akai ba ko suka umarce ka da wani abu wanda yin wannan abun cutarwa ne akan ka ko akan wanin ka ba za ka yi ba yanzu su ce kaje ka daki wani ko kaje ka ci mutuncin wani ko kaje ka sassaruwa ne ko kaje ka kashe wani ba za ka ba domin wannan biyayyar ta jawo kaje ka cutar da wani ba za ka yi ba ya tsaya ya ce dake shi ni da ni na sa ka dake shi aza akwai yanta kife irin wannan ko eh sai zazzarewa ya tsaya ya ce ni na sa ka dake shi an fahimta ko kuma uwa ka ganta ta ce ni na sa ku dake ta ko kishiyarta ko wani abu ta sa yara su casa ta ce ni na sa ku dake ta to yanzu kaga ni na sa ku dake ta ko ga ba ku dake ta ba saboda a cikin bin wannan umarnin nata akwai cutarwa ga wani sai ku ce umma ai hakuri gaskiya a dai ba mu wani umarnin wannan ya saba an fahimta fa in kana ma ya amuru bihi la darara fi idan ya kasance abinda uban nan mai tabin hankali yayi umarni da shi babu cutarwa a ciki fa innahu yuda'u fihi to za a masa da'a a ciki sai ya ce ka sai abinci ka kai wa kanina a bakin guri kaza ba su da abinci ana umarni mai kyau ne ko ba mai kyau bane dan sai ka je ka sai wannan abincin ka abun nan ina fata an gane kaga wannan umarni ne mai kyau ya baka ya ce ka taimaki wani kanin sa wanda yana cikin bukata sai ce ka sai abinci ka kai wa kanina dake bakin kwal karshen kwalta ko kaza kaza ka je ka yi masa yanzu wannan umarnin ba za ka ce to ai tunda ba shi da hankali ba za ka bi shi ba ai umarnin da ya bayar kuma babu hauka a ciki umarni ne wanda yake na masu hankali an fahimta ko ko baya tare da mahaifiyar mutum sai ce kana ko zuwa gaishe ta kace a yace a baka kyauta ba lalle a yau karkar ka je ka gaishe ta kuma ba gaisuwa ba ma ka ti wani alheri ka kai mata yanzu wannan da Allah magana ce ta mai hankali ko mai tabin hankali magana ce ta mai hankali to yanzu ba za ka fake ka ce ai ba shi da yana da tabin hankali dan haka ba za ka abun nan ba to shi yasa sai malaiki ta idan ya zamanto umarnin da ya bayar babu cutarwa a ciki fa inna hu yutahu fihi to za a masa da'a a cikin wannan umarnin wa in kana ma ya amuru bihi ya hasulu bihi darar idan ku abin da yayi umarni da shi za a samu cutarwa a cikin yin wannan lahu gare shi aw li gairihi ko ga wani sa fa inna hu la yutaa to ba za a masa da'a ba wa yatalaqaful waladu amma fa duk da haka fa da zai tausasa fi mu'amalatihi wajen mu'amalantar babansa duk da cewa babansa ya samu matsalar kwakwalwa ba zai yi wa babansa kowace irin mu'amala ya ga dama ba dan kawai ya ga babansa mahaukaci ne ya samu matsalar tabin hankali zai tausasa wa baban nasa wa mudaratihi da gaya masa maganganu masu daɗi warrifiki bihi da tausasa masa wajen mu'amala da shi wa musayaratihi bil kalam da kuma yi masa magana mai laushi mai taushi wa nahwihi da makamancin haka hatta yasrifahu an talabihi al abathi wai koda shirman ya umarce ka da shi to zaka tausasa masa ka dan yi masa yad dabara da hikima ka ce ka gaya masa wani abu wanda zai ji dadi ga wannan abun da yake son ka aikata shi ko ya umarce ka da shi kuma wasa ne ba wani abu bane mai muhimmanci awi dharri ko kuma mai cutarwa ila da ka shigo masa da wani abu to ai maimakon ka abu kaza da kace mun abba ai ina ganin ko in baka kaza ko in siyo maka kaza kaza kace masa wani abu sai ya ce eh shikenan ka kadar da shi daga wancan tunanin duk da cewa buga cikin yanayin da yake ciki ma abirrihi tare da yi masa biyayya wal ihsani ilaihi da kuma kyautatawa zuwa gare shi zamu iya shiga nan na ga yana da tsayi saura minti nawa minti uku minti biyu to ina ganin wannan karatun yana da tsawo gaskiya sai mu tsaya a walakin yambage alintibawu huna ila umuri sai mala ya ce to a nan ya kamata mu tsaya mu kula da wasu al'amura to al'amuran ne mala ya ce so ya gaya mana insha Allah sai mu tsaya a nan binne mawa karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.